Daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia, sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku akan mitoci 1625 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke kuma si. Baya ga haka a kodiyoshe muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato 7 na safe kenan agogon Ghana, bayan dare a nan Washington DC. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a daidai wannan lokaci. Inda za ku ji cewa mabiya addinin Krista a arewacin Najeriya sun samar da wata hadaka da ta tattaro ilahirin kungiyoyin kristocin yankin.
Wannan hadaddiyar kungiya da za mu kafa a yau ba a yi ta saboda tsokanan fada ba, ba a yi ta saboda neman wani alfarma ba.
Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin dalilin kafa wannan kungiya. Sannan Salihu Garba zai shigo da shirin sana da rashin tai. Baya ga haka muna tafi da sharhin wasu daga cikin jaridun Najeriya da ma ra'ayoyin da kuke bar mana akan na'ura. Amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Gungun masu ayyukan ceto sun rada cikin dare suna ta neman waɗanda watakila har yanzu suna da rai bayan da wata girgizar ƙasa mai ƙarfin 7.3 a ma'aunin girgizar ƙasa ta girgiza garuruwa da ƙauyukan da ke kusa da kan iyakar ƙasashen Iran da Iraki. Gidan talabijin na Iran ya ba da rahoton cewa mutane wajen 129 sun mutu. A yayin da kuma har yanzu ba a san adadin waɗanda suka mutu a ƙasar Iraki ba. Girgizar ƙasar ta auku ne da daren jiya Lahadi a bayan wani birnin urdawan Iraki mai suna Halajjat wanda ke daura da kan iyakar ƙasar Iran. An ji ɗuriyar girgizar ƙasar har a wurare masu nisa irin su Turkiyya da Isra'ila. Bayan girgizar sai kuma hucin girgiza mai ƙarfin 5.3 ya biyo baya ta yadda mutanen da ke ƙauyukan da ke yankin suka yi ta ficewa daga gidajensu cikin firgita suna zuwa kan tituna cikin sanyi da duhu. Girgizar ƙasar ta katse wuta da layukan tarho ga garuruwan Iraniyawa da 'yan Iraki da dama waɗanda hakan ya daɗa jefa ayyukan ceton yankin cikin matsala. Hukumar nazarin girgizar ƙasa ta Amurka ta ce girgizar ƙasar ta jiya Lahadi ta auku ne a tsawon lawali mai lahani wanda ya ratsa ƙasashen Iran da Iraki.
Shugaba Donald Trump ya ce zai yi wani babban jawabi kan cinikayya idan ya dawo Washington DC bayan ziyarar kwanaki 12 da ta kai shi ƙasashen Asiya guda biyar. Da yake magana a bayan fagen babban taron ƙungiyar ƙasashen kudu maso gabashin Asiya wato ASEAN a ƙasar Filifinu a yau Litinin, Trump ya ce mun samu gagarumin ci gaba a fannin cinikayya. Ya ce ziyarar da ya kai Asiya ta haifar da cinikin dala biliyan 300 ga kamfanoni da dama ciki har da na ƙasar China, to amma bai yi cikakken bayani irin jawabin da zai yi kan cinikayyar ba. Tun da farko shugabannin ƙasashen yankin sun taru a wata liyafa ta buɗe taron na ASEAN na bana a birnin Manila na ƙasar Filifinu. Shugaban Filifinu Rodrigo Duterte ya danne batun yaƙi da muggan ƙwayoyi wanda ya tado da shi tun da farko.
Al'ummar Somalia da ke ƙasar Canada ta ce fatara da rashin ayyukan yi da rashin sukunin makaranta da daga cikin dalilan faɗawar matasanta cikin muggan ƙwayoyi wanda hakan ke kawo matuƙar cibaya ga matasan nata. Somaliyawa matasa fiye da dozin sun halaka a Alberta saboda tashe-tashen hankula cikin shekaru 10 da suka gabata ta yadda aika-aikar 'yan bangar ta yadu har zuwa Toronto ma a cewar jami'ai. Al'ummar ta 'yan Somaliya mazauna Canada ta tattauna kan matsalolin mace-mace masu nasaba da ayyukan 'yan banga a kwanan nan a wani taron fayyace rayuwa da sashen Somaliyanci na muryar Amurka ya shirya a Toronto. A shekarar 1991, wasu 'yan Somaliya da dama da ke guje ma yaƙi a wannan ƙasa ta gabashin Afirka sun samu mafaka a wata unguwa da ke arewa maso gabashin Toronto.
Hukumomin Saudiya sun ƙaryata rahotannin da ke cewa Sarki Salman bin Abdulaziz al-Saud na shirin sauka daga gadon sarauta ya baiwa ɗansa Yarima Muhammad bin Salman. Ko alama babu yiwuwar sarkin zai sauka ya saka wani, abinda wani babban jami'in Saudiya ya faɗa ma kafar labarai ta Bloomberg kenan bisa sharaɗin sake sunansa. Yana mai nuni da yadda sarakunan Saudiya kan ci gaba da zama bisa gadon sarauta, ko da kuwa rashin lafiya ya hana su gudanar da ayyukansu. Raɗe-raɗin yiwuwar Sarki Salman ya sauka ya fara bayyana ne a makon jiya, bayan da wata tashar talabijin ta Iran mai suna Press TV ta ce kwanan nan Yarima zai hau gadon sarauta saboda Sarki Salman zai yanke shawara a kwanan nan. Jami'in na Saudiya ya faɗa ma kafar ta Bloomberg cewa Sarki Salman ɗan shekaru 81 da haihuwa na da cikakkiyar lafiya ta fuskar jiki da kuma ƙwaƙwalwa. Labaran duniya kenan, ku saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Najeriya mabiya addinin Krista a arewacin ƙasar sun samar da wata haɗaka da ta tattaro ilahirin ƙungiyoyin kristocin yankin a wani babban taro da aka gudanar a Kaduna. Daga Kaduna ga rahoton Isa Lawal Ikara.
Shugaban sabuwar haɗakar ƙungiyar kristocin arewacin Najeriya da ake kira CNNC a turance kuma a takaice Farfesa Adamu Baiki ya ce an haɗa sabuwar ƙungiyar ne da nufin ganin an haɗa kawunan dukkanin kristocin arewacin Najeriya don magana da murya ɗaya. Farfesa Baiki, wanda ke jawabi a wurin taron ƙaddamar da sabuwar haɗakar ƙungiyar kristocin arewacin Najeriya, ya jawo hankalin mabiya.
Wannan haɗaɗɗiyar ƙungiya da za mu kafa a yau ba a yi ta saboda tsokanan fada ba, ba a yi ta saboda neman wani alfarma ba, amma mun yi ta saboda haɗa kai da kuma kare mutuncinmu. Muna begen cewa daga yau za mu yi magana a wannan jiha da murya ɗaya saboda tsintsiya madalla.
Tsohon shugaban mulkin soja na Nigeria, Janar Yakubu Gawan mai ritaya, shi ne ya shugabanci wannan taro. Tsohon shugaban ƙasa Yakubu Gawan ya ce fata na shi ne samun haɗin kai tsakanin coci-coci da kuma ƙungiyoyi ko kuma ɗariku daban-daban na kristoci a arewacin Nigeria, da kuma ita wannan sabuwar ƙungiya ta kristocin arewa. Domin kuwa da addu'o'inku na haɗin kai a coci-coci ne kawai za a samu nasarar abin da aka tasa a gaba. To ko me ra'ayoyin mabiya addinin Kristan da suka fito daga jihohi daban-daban na arewacin Najeriya da suka halarci wannan taro?
Sunana Ila Amadu, da Kaduna State. Gaskiya ina mai farin ciki da kafa wannan haɗin kai a wannan Kristan da ke a Najeriya. Domin wanda zai iya kawo mana ci gaba da kuma fahimtar juna, ya kamata a riƙa zaman lahiya da juna da kuma ƴan uwana mu waɗanda suke makwabtanmu.
Hai, Matthew Ibrahim. Abinda ra'ayina nan, wannan taron haɗa shi ne zai kawo mana ci gaba a ƙasarmu baki ɗaya.
Ina mai suna Aminu Kwalin daga jihar Gombe. Mu bada goyon bayan ga wannan ya zama masu tunsiya ɗaya maɗaurinki ɗaya.
Taron ƙaddamar da sabuwar haɗakar ƙungiyar kristocin arewacin Najeriya dai ya samu halartar manya-manyan 'yan ƙasa da suka fito daga arewacin Najeriya, ciki har da shugaban majalisar wakilan tarayyar Najeriya Yakubu Dogara, da tsohon ministan tsaro Laftanar Janar TY Danjuma mai ritaya, da sauran manya-manyan 'yan arewacin Najeriya mabiya. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To kafin mu ci gaba, bari mu ɗan shakata da wannan waka.
Aka arziki mutane dan duniya da gobe kiyama, mu tabbata kowan zamba shi da ilimi, ba mu dai ga tiri ba tai ba da shi da jaki.
Ni na raba kayan ba zan tara shin dindin nan ba, na ne zalin waka kasan mu nas
abinda gwamnati ka nihi mu dai ilimi ko jami'u kanana jahannam muna da potepo lokacin fitilite satuwan ne ba kari a duba ko bara da suna sace su to ga yanzu an kara sai yawa mallilwanta to kuma su jami'un kanana ana nan analiya kara su ba wasawa ba sakandare uku gare masa kwato kuma birni kabi akwai daya da guso kasashen kahin garaba zai gwada ba binta da kwanta gora hannu na gazato suna samun kari mere kari baba mu akwai na koyon malanta akwai ta san kwata da guso da bidda hambe na bainta tare ta hammar amma na koyon malanta akwai ta koyo kapital sukule akwai na fasaha da kasuwanci duk wanda ba ilimi yau zamanin ga
to su kuma ga Salihu Garba da shirin da rashin tai
ke akashe su ta hanya mai kyau
ke akashe su ta hanya mai kyau
ke akashe su ta hanya
da rashin tai akan bararha ko shakka babu jama'a assalamu alaikum ni Saule Garba ne daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirin yau zamu karkata akalar shirin ne kan alakar da ke akwai tsakanin tsaro da ci gaba ko kuma habakar tattalin arziki tashin hankalin da kungiyar Boko Haram ta fara kamar da wasa a jihar Borno kimanin shekaru 6 da suka gabata har yayi mummunar barazana ga kasar ta fuskar tsaro a yankin arewa maso gabas rayuka da dukiyoyi da suka salwanta ba su da iyaka kuma har yanzu ana ci gaba da hasarar rayuka duk da kokarin da gwamnatin yanzu take ikirarin yi wajen tabbatar da zaman lafiya musamman arewa maso gabas jihar Borno jihar ta fi kowace jiha a Najeriya fama da rikicin Boko Haram babu wani fannin rayuwa da bai tagayyara ba koyo aka ce an gama da Boko Haram kacokan jara na bukatar dimbin kudaden da ba za su misaltu ba kafin ta murmure gaba daya dangane da yadda tattalin arzikin wannan jiha ya soma farfadowa biyo bayan samun dan zaman lafiya ga abin da wakilin murar Amurka dake jihar Borno Haruna Dauda ya samu mana
A yanzu dai za a iya cewa an so mu samu zaman lafiya a garuruwan da ke shiyar arewa maso gabacin Najeriya musamman ma arewacin Borno da suka fi fama da matsalan hare-haren ƴan kungiyar Boko Haram din wanda ya sanya zirar mutuwar mutane da dama da kuma raba dabban mutane da muhallansu wannan matsala dai za a iya cewa ita ce babban matsala da Najeriya ta yi fama da shi a ƴan shekarun bayan nan gadin cewa ba na asarar rayuka kaɗai ba har ma da asarar dukiya da ya taimaka wajen gurgurta tattalin arzikin ƙasar nan arewacin Borno dai yana ɗaya daga cikin yankin da ke tallafawa tattalin arzikin ƙasar nan musamman ma garin Baga da ke karamar hukumar Kukawa sakamakon hada-haren kifi da akan yi daga wannan yanki zuwa kudancin Najeriya har ma zuwa wasu kasashen ƙetare amma sakamakon irin wannan matsala na ta'addanci ya jefa al'umman yankin cikin halin kakanikayi da kasarin su suka rasa madafa sai dai yanzu sannu a hankali a iya cewa an so mu samu zaman lafiya a wannan yanki dake kan yankin Tafkin Chadi mun dai so mu ziyartar wasu garuruwa ne a wannan yankin nan so mu zanta da wata da take fama da matsalar rashin gani
me sunan garin naku da muke yanzu
gajiran
ya kuke zama a cikin gajiran
dan yunwa muke fama mijin mu ya tafi bara muna dai fama dai muna jin yunwan mu
eh da ga kina da rike da sanda ko
eh
kina da matsala ne a ido
eh
to mai gidanki fa
mai gidana ya tafi bara
shi ma yana da matsala ne a ido
ah yana da matsala a ido kwata-kwata ma baya gani
Allah ya ba ku lafiya
amin
mun kuma sake gusa wani kauye da ake kira Merari inda tattar da wasu mata da dama da goyo suna bayyana irin matsalolin da suke fuskanta da ma abin da ya sa su fitowa na neman bidan abin da su sa a baka ga ma irin yadda hirin mu ta kasance
ke daga na kika zo ke
daga mamora na zo roron wake
da roron wake o kin zo noma ne na
su nema na zo da ba noma
o kin zo neman roron wake
eh
Kuma gurin ba wa aiki ne kuka zo nan?
Babu.
Ba aikin noma? Okay, bai suna wannan kauye da muke ciki.
Mai rare.
To kamar kin samu roron waken kamar nawa ake biyan kwarana?
500 buhu kwana uku a bamu waken miya.
Waken miya kamar kwano nawa?
Kamar rabin kwano.
Kamar ya rayuwa take ne a gare ku a Mangunu har zuwa nan din?
A Mangunu har zuwa nan din kaga yaran mu suna cikin matsala. Ba mu da ruwa, ba mu da abinci, ba san. Kuma a gida muke mazan mu in sun je su nema itace, su dawo, su sayar tukuna, su saya abinci, su zo su auna a cikin gari kuma su je su ci. In ran da ya dawo, dare ya yi mishi, sai a hana mishi hanya ya je mu kwana haka.
Wani lokaci ma ba mazan naku ba su
samu. Eh, kuma wani lokaci in sun fita ma itacen maza su ce bokwaram sun kore su, kuma su zo mu kwana haka mu wuni haka da yaran.
Ba
abinci.
Kina da yaya?
Muna da yaya.
Yayan ki nawa ke?
Yaya na hudu da ni da mai gidana.
Amin.
Irin wannan halin tausayi da jimami ne dai za ka ga jama'a da dama a ciki, musamman ma mata da kananan yara. Yayin da a bangare guda, wasu mazan ke faman neman zaman lafiya don ci gaba da gudanar da rayuwarsu kamar yadda take a baya.
Ba abin da ya fi zaman lafiya, don haka yawancin mu a nan ƴan hijira ne. Mun fi so ko yanzu a mayar da mu gida.
Daga ina ka zo kai?
Daga Guzamala. Yanzu lokacin gaman namu headquarter mun ba sojoji ba ba kowa. Amma da damuwar mutanen yawanci da sun fi so su koma garin su.
Mun kuma sake nosawa zuwa wani kauye da ake kira Bunari, inda na ga wani saurayi na sana'ar sai daga shashiyar nama, wanda kuma na tsumar tambayar sa game da bukatunsu. Ga ma abin da ke cewa,
to gaskiya abubuwan da muke bukata kam akwai hanya, na biyu kuma akwai kasuwanni wannan an lallufe mana sakamakon zaman lafiya da aka samu. Ba abin da yake faruwa, mutane suna korafi akan wannan din, me dalilin da yasa aka rufe kasuwa? Akwai wannan kasuwan da tana ci cross kuka an rufe, Manguna kuma ma ya fi shekara da rufiya. To mutane sun rasa wannan dalilin, suna ganin zuwan gwamnati wannan zai zama silan bude musu wannan kasuwan.
Tunda an samu zaman lafiya, kuna sa abu?
Eh, zaman lafiya kam an samu, duk dai ga mai hankali sai dai ya ce alhamdulillah.
Mun kuma karasa zuwa cikin garin Mangunan, inda naga dubban mutane ƴan gudun hijira na tsugunne a wasan sauni da aka samu musu. Mafi yawa sun fito ne daga karamar hukumar Marti, kamar dai yadda na so maganewa idanuna.
Yanzu haka ina daya tsaye a cikin garin Manguno, inda kuma ake tattare da ƴan gudun hijira na garin Marte kenan, inda kusan ɗaruruwan su suna da wannan kida da ake jima mutanen garin Marte ne, wanda suke nuna kuma farin cikinsu game da wannan samun zaman lafiya da aka so mu samu a jihar Borno. Sannunku dai?
Yawa.
Sunanki?
Maryam Musa.
Ya kuke zama a garin nan yanzu?
Lafiya kalau.
Kamar menene bukatunku ne, wanda kuke so gwamnati ta yi muku?
Gashi sanyi ya zo, ba mu da barko, ba mu da taburmai. Kuma gaskiya abinci sai wata muna son ƙari har yanzu akai. Inda akwai taimako muna son taimako.
Kamar daga wani gari ku zo nan Mangulo?
Mu Marte.
Zan ku yan gudun hijira Marte ne?
Duk yan gudun hijira ne.
Za ku ku nawa?
Ah, gaskiya ba za mu yi irgu ba. Mu da yawa ne.
Muna
so a gyara mu koma.
Muna so
mu koma.
Mun kuma sake nosa zuwa harkwatan karamar hukumar Kukawa, inda muka hau wata babbar titi wadda ba ta da daɗin tafiya. Gabar da yamma, kudu da arewa, babu abin da za ka gani illa filin Allah Ta'ala. Mun kuma isa wannan gari cikin dare. Gari ya waye mana dai a cikin garin na Kukawa, inda ni da wasu abokan aiki na muka zarci karamar kasuwar da ke garin na Kukawa. Kamar dai abinda muka gani wa idanunmu,
yanzu nan ina tsakiyar cikin garin Kukawa ne, kuma ina cikin tsakiyar kasuwa, inda mutane ke ta hada-hada. Hakan nan za ga mutane na ta gudanar da harkokin rayuwarsu irin na yau da kullun a cikin wannan gari na Kukawa, bayan samun zaman lafiya da aka yi. Yanzu a ran ina cikin kasuwar Kukawa ko? Ba mana me kike yi?
Ko sai da fanke.
Ko sai da fanke ko?
Da wainan shinkafa.
To da wainan shinkafa?
Eh.
To yanzu kamar ya kasuwa take?
Alhamdulillah.
To tun yaushe kika fara wannan sana'a nan?
A nan garin sun bude wata shi daya na dawo na zama a nan sanan.
To ya zaman lafiya yake yanzu?
Lafiya kalau.
An samu zaman lafiya ko?
Lafiya kalau.
Ana samun kasuwa?
Alhamdulillah.
To Allah ya taimaka.
Garin Bagade ita ce babban gari da sai karun suna wajen hada-hadan harkokin kasuwanci, da kuma ke makwabta da kasar Chadi, inda ake gudanar da hada-hadan gaske akan tafkin Chadi da ya karun suna wajen sana'ar kifi, kama daga danyen kifi har izuwa kifi banda. Duk da cewa an doki tsawon lokaci ba a wannan hada-hada, saboda ana zargin cewa ƴan kungiyar Boko Haram kan yi amfani da wannan dama wajen samun kudaden shiga, wanda hakan ne ma yasa rundunar sojan Najeriya haranta sana'ar kifin a baya. Amma yanzu hakan an sake baiwa al'umman wannan yanki dama na ci gaba da gudanar da sana'ar nasu a wannan yanki. Kusan duk inda ka shiga wannan gari dai ba abinda zaka gani illa kayan sana'ar kamun kifi, kama daga kwale-kwale da kananan jiragen ruwa da ma irin yadda akan baza irin waɗannan kifi a unguwanni da ma kasuwanni. Hakan yasa na tambaye wani saurayi mai suna Awal Adamu koya suke zama a wannan garin na Baga.
Wallahi normal muke zama yanzu ba wani problem insha Allah.
Lokacin da kuka zo garin Baga da kuka dawo, ya kuka tada garin Baga?
Eh to lokacin da muka tada garin dai babu dadi, mun tada garin mu duk a kone, wajaje ba kyau, babu wani abubuwa dai na rayuwa dai mun sha wahala gaskiya.
Eh amma yanzu abubuwa sun,
amma yanzu kuma dai to da sauki gaskiya zan mun samu sauki abubuwa da dama.
Wannan matsala dai ba dai arancin Borno kadai ya tsaya ba, har ma da kudancin jihar Borno, musamman ma garuruwan Goza da Chibok da kuma Dambuwa, wanda hakan yasa ƴar majalisa mai wakiltar wannan yanki Dr. Asabe Bilita Bashir taimaka mutanen da suka shiga wannan akuba.
Kamar yadda ka sani, mutane mazabana duka gaba daya kayan su an riga an kona, ba su da gidaje, ba su da motoci, wanda da san da mota ma ba su da shi, masu gidaje duk dai kowa da ya tashi bai da komai. So duk wani guduma wannan mutum zai ba ma dan constituency na zai taimaka mishi. Shi yasa ni kuma nace to yanzu da yake mutane suna koma gida, ya kamata in taimaka da transportation da motocin da na bayar. Kwanakin baya ba ma iya zuwa constituency namu ko kadan, ko Dambuwa ne, ko Chibok ne, ko Goza, ba a iya shiga. To alhamdulillah an samu cin gaba. Vigilanti namu da matasan mu yan baboye aka hada karfi da karfi, an haka gwiwa da sojoji, yanzu an shiga ana mun samu zaman lafiya.
Honorable Kashim Shatima dai shine gwamnatin jihar Borno, amma abin da ke cewa dalilan su na wannan ziyara kamar haka.
A takaice zuwan mu nan arewacin Borno mu ziyarci mutanen mu, mu ga yanayin da suke ciki, kuma mu kaddamar da raba abinci da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya tallafa mana, kuma mu ga yanayin da gine-gine da muke musamman ma ta fannin ilimi ta magarantu, domin magarantu ita ce tushen arziki, ilimi ita ce abin da za ta raba mu daga masifan Boko Haram da yake da talauci. Muna da niyya mu maido da mutanen mu gida cikin watanni uku ko hudu a nan gaba. Suna nan 78,000 a Niger kadai. Kaga mutanen banki da Kala Belgia da Ngala da Goza da Cameroon suna da hujja, amma dai babban abin wannan masifa ce ta zo mana mu hada kai, don muna da marayun Boko Haram 52,311. In ba mu dauki matakai mun immaltar da yaran nan ba, to wallahi za su ilmantar da mu.
Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da hukumar da shugaban kasa ya sa hannu na bunƙasa yankin arewa maso gabacin Najeriya za ta yi kan irin wannan al'umma da rikicin Boko Haram din ya daidaita, da ma ya haifar da waɗannan marayu masu dimbin yawan gaske, wanda kuma ake sa ran su kasance shugabannin gobe.
Jama'a kun ji da abubuwa suke a jihar Borno. Masu lura da al'amuran tattalin arziki sun ce wajibi ne Najeriya ta rungume zaman lafiya tsakanin duk al'ummarta, saboda babu wani mai zaka jari da zai kai kudinsa inda babu kwanciyar hankali. Ko a tajiran kasar ma idan suka rasa na yi, ficewa za su yi. Da fatan wannan zai zama darasi ga kowa. A madadin Haruna Dauda Biyu da Solomon Abu da Chubahiro Deodune waɗanda suka daidaita mana sauti, ni Salihu Garba daga nan Washington DC ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya da alherin Ubangiji.
Kamar Allah, yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun Najeriya.
Zan fara shirin ne da jaridar The Nation, inda ɗaya daga cikin manyan labaran jaridan ke cewa a yau ne dai ƙungiyar malaman kolojojin kimiyya da fasaha da ke fadin tarayyar Najeriya za su fara wani yajin aiki na gama gari. Jaridar ta rawaito shugaban ƙungiyar malaman na ƙasa Comrade Usman Dutse na zargin gwamnatin tarayyar Najeriya da fakewa wajen tantance malaman na ƙin biyansu haƙoƙinsu. Ita kuwa jaridar The Leadership a ɗaya daga cikin manyan labaranta ta ruwaito ministan kwadugo na Najeriya Dr. Chris Ngige da yanzu haka ke wakiltar nahiyar Afirka a taron kungiyar kwadugo ta Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Switzerland, na cewa lokaci ya yi da kungiyar za ta kawo ƙarshen babakere da wasu manyan ƙasashen duniya musamman Faransa da Ingila ke yi a cikin kungiyar wajen tarukan da ake gudanarwa na shiya-shiya. Najeriya dai ta samu goyon bayan sauran kasashen Afirka na kin amincewa da halartar tarukan nahiyar Afirka da kasashen na Turai ke yi. Irin wannan halarta dai kamar da Najeriya ta ce tamkar ci gaba da gudanar da ayyukan ƴan mulkin mallaka ne akan kasashen Afirka. A bangaren ta daya daga cikin labaran jaridan da This Day na kira ne ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ya hanzarta gudanar da bincike akan wata wasiƙa da wani soja ya rubuta masa na zargin cin hanci da rashawa da ya katutu a rundunar sojan Najeriya, musamman ma dai waɗanda yanzu haka ke fagen fama na yaƙi da ƙungiyar Boko Haram. Jaridar ta ce wasiƙar da wani soja ya rubuta wa shugaban ƙasa, inda yake zargin rukun sa kai na kashi da ake wa sojojin da ke fagen daga, mata ya yi shugaban ƙasar ya duba wannan zargi da idan basira, musamman ma dai a wannan lokaci na yaƙi da cin hanci da rashawa. Daya daga cikin manyan labaran jaridar The Sun ta rawaito babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya yana musanta rahotannin da ake dangantawa da shi da ke cewa wai ya ce doka ta ba shi damar auren kowace 'yan sanda da ya ga dama. A sanarwar da kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya Mr. Jimo Moshood ya raba manema labarai ya ce babu kamshin gaskiya game da wannan rahoto. Abinda babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya ya gabatarwa Majalisar Dokokin Najeriya shine cewa babu doka da ta hana ɗan sanda ya auri 'yar sanda a lokacin da dukkaninsu ke aiki. A ƙarshe sai jaridar Daily Trust, inda ɗaya daga cikin manyan labaran jaridan ke cewa wasu matasa sun datse hanyar da tashi daga Kaduna zuwa Abuja a garin Sabon Gaya. Su dai matasa na zargin cewa wasu da ake kyautata zaton masu satan mutane ne da kuma fashi da makami suka kashe ɗaya daga cikin 'yan bangan da ke aikin wazar da tsaro a kan hanyar, wanda kuma ɗan asalin garin ne. Ƙarshen sharhin jaridun Najeriya kenan na wannan safiya. Huta lafiya.
A gaida Babangida Jibril, yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana kan na'ura.
Assalamu alaikum sashen Hausa DOA American in Hausa, mai magana Bello Alale Nwasan dan local government state Nigeria. Yau ra'ayi na ya karkata ne akan shugabannin mu masu danniya da zarniya. Alhakikalin gaskiya mun ji wasu na neman tazarce mu, saboda daga yau, daga rana mai kamantawa, ba mu sake yadda da mutum shi ce in kun zaɓe ni na zarce zan ci gaba da yi muku aiki. In mutum zai fara yin aiki da an zaɓe shi shi fara yin aiki.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Amerika, mai magana Alhaji Adamu da Direbus Pesco. A hakikanin gaskiya mun ji daɗi da aka ce za a yi filin parkin ko kuma filin parkin na kotun dole na direbobi da za a yi akan manyan hanyoyinmu na Najeriya. Hakikan aka yi wannan za a samu raguwar hatsarurruka da lalacewar hanyoyi da kuma lalacewar motoci, don hutun nan ba karamin taimaka zai yi ba, domin daman akasarin wannan yawan hatsarurruka da ake rashin wannan hutun ne, domin sauri da dama masu motoci sukan matsawa direbobi da kuma mutane karshe kayan sukan matsawa direbobi saboda ba za su ɗauka huta ba.
Assalamu alaikum DOA Hausa, mai magana Ahmadu Abacha Macina daga jihar Yobe a Najeriya. Dan Allah dan annai DOA Hausa, ku bayan dama a yi kira ga mai girma gwamnan jihar Yobe Alhaji Ibrahim Gaidam da yi wa Allah yawa na DCIA empowerment, wato matasan da suka yi karatun diploma suke koruwa a makarantun primary da kankanin secondary haƙoƙinsu a rawar tsuntsun rabu 15 da ake ba su, saboda yanzu tsawon shekara guda kenan da gwamnan ya dakatar da wannan tallafi da ke ba wa ɗan empowerment. Hakan ya jefa matasan kimanin 9,000 a cikin jihar Yobe da suke tsarancin kunci da kuma tagayyara ƙwarai da gaske.
Yanzu kuma ga labari a taƙaice.
A takaice, gungu-gungun masu ayyukan ceto sun ratsa cikin dare suna ta neman waɗanda wataƙila har yanzu suna da rai, bayan da wata girgizar ƙasa mai ƙarfin 7.3 a ma'aunin girgizar ƙasa ta girgiza garuruwa da ƙauyukan da ke kan iyakar ƙasashen Iran da Iraki. Shugaba Donald Trump ya ce zai yi wani babban jawabi kan cinikayya idan ya dawo Washington DC, bayan ziyarar kwanaki 12 da ta kai shi ƙasashen Asiya 5. Al'ummar Somaliya da ke ƙasar Canada ta ce fatara da rashin ayyukan yi da rashin sukunin makaranta na daga cikin dalilan fadawar matasan ta cikin muggan ƙwayoyi.
Masu haro da aka makawa ƙarshen shirinmu na hantsi a daidai wannan lokaci, amma da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato kuke na agogon Ghana, za ku ji wata tauga abokan aikinmu Allah da wasu sabbin rahotanni. Kafin mu ƙarƙare shirin baki ɗaya, bari mu taya iyalan Alhaji Baba Sarkin Noma Kutiskun murna ɗaurin auren ‘yarsu Hawwa da angonta Salisu magaji Isa, wanda aka yi shekaran ja a Kutiskun, da fatan Allah ya ba da zaman lafiya, amin. Yanzu a madadin shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya ta ne gabatar da shirin, da kuma Chuba Hero Diodune da ya haɗa shirin, sai injiniyanmu Greg Burns da ya daidaita mana sautuka. Muhammadu Lalo ke cewa a wani lafiya, daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.